sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma BOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni da suka hada da taron da waɗansu 'yan fafatuka ke gudanarwa kan nazarin kasafin kuɗin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta gabatarwa majalisa na ayyukan da za ta gudana a shekara ta 2019 da kuma abin da yake cewa waɗansu Fulani tuwa ƙwarya a jihar Niger. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi sai kuma sharhin jaridin Amurka da Daula Salim ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya fara hutun ranar cika-ciki ne da wata sabuwar dambarwa inda ya tada muhawara tsakanin jama'a akan yancin sashen shari'ar kasar inda ya ce suna aiki da son zuciya. A wata hira da ya yi da dakarun Amurka a kasashen waje a jiya Alhamis ta wayar tarho, Trump ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a California ta yi mana rashin adalci. Kalaman na shugaban kasa na zuwa ne wuni guda bayan da wata cacar baki tsakaninsa da babban alkalin Amurka John Roberts ya kauri a kan yancin sashen shari'ar tarayya, inda shi Roberts ya yi tir da sukar alkalin da ya zantar da hukunci akan aikata ba daidai ba akan gwamnatin Trump, inda shi Trump din ya kira wannan alkalin da alkalin Obama. Robert da ya maida wa shugaban kasar martani da kalamai masu gauni, yana mai cewa kalaman nan shugaban kasa na tabbatar da rashin fahimtarsa ga ayyukan sashen shari'an kasar. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar rufe kan iyakar Amurka da Mexico a jiya Alhamis, lamarin da ya janyo saiko ga hulɗan ciniki na dala biliyan ɗaya da miliyan 800 tsakanin ƙasashen biyu idan gwamnatin Trump ɗin ta kaza magance kwararren bakin haure daga nahiyar kudancin Amurka zuwa nan ƙasar. Trump ya faɗi haka ne a wani jawabin da ya ga manema labarai a wurin shakatawa na Mar-a-Lago a Florida, inda yake hutunsa na ranar godiya ko kuma cika-ciki. Ya kuma tabbatar da kalaman sakataren tsaron Amurka Jim Mattis wanda ya yi a ranar Laraba, inda ya ce an baiwa sojojin Amurka da ke kan iyakar Mexico umarni su yi amfani da ƙarfin da ya dace idan buƙatar haka ta taso domin kare jami'an da ke sintiri a kan iyakar don hana mutane ƙetarawa zuwa Amurka. Waɗannan kalaman sun biyo bayan wata hira ta wayar tarho ne da ya yi da sojojin Amurka da ke yankin Asia da Pacific, inda aka nuna a talabijin yana hutunsa. Kuma hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake sukar shugaban kasar da rashin kai ziyara ga sojojin Amurka da ke bakin daga tun lokacin da ya hau ƙarga mulki. Burtaniya ta ce ta cimma wata yarjejeniya a tattaunawar cikin dare da hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai akan kudirin da ke fayyace aniyar Burtaniya din na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai cikin kwanciyar hankali kuma bisa tsari. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta sanar da haka a gaban gidanta da ke 10 Downing Street a jiya Alhamis, tana mai cewa shugabannin kungiyar tarayyar Turai za su tabbatar da yarjejeniyar a ranar Lahadi. Ta ce wannan yarjejeniya ta biya bukatar mutanen Burtaniya da suka bayyana sha'awarsu na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai a wani zaben raba gaddama a watan Yulin shekarar 2016. Ta ce yarjejeniyar ta kuma bamu daman ikon tsare kan iyakokinmu da kuɗinmu da kuma dokokin ƙasarmu, kana kuma ta tsare mana ayyukanmu da tsaronmu da kuma mutuncin ƙasarmu a matsayinmu na Burtaniya. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan kuɗi a Zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019, inda ya ce wannan kasafin kuɗin zai taimaka wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin Afirka bayan shekaru da dama da ƙasar ta yi tana fama da taɓarɓarewar tattalin arziki. Ministan kuɗi Mthuli Ncube ya ce kasafin wani mataki ne da zai kai kasar ga cimma manufofinta na samun matsakaicin alfanu kafin shekarar 2030 ya kuma ce Zimbabwe tana aiki gadan-gadan wurin shawo kan dimbin basussuka da suka mata katutu wanda yanzu ya kai dala biliyan 10 wani mai fashin baki akan tattalin arziki mai zaman kansa Trust Chikuhura ya yaba wa minista na kuɗi Nchobi game da janye haraji a kan kayan gyara jiki da kuma kaya da kasassu ke amfani da su da ƙara haraji na ama aikata amma kuma ya ce kafin farashin kaya su yi ƙasa a Zimbabwe sai ƙasar ta daina fitar da takardun karɓar rance Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Alhamis cewa gwamnatinsa tana nan tana shirye wata gagarumin tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan amma kuma ya bayyana shakkunsa ko kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu Trump ya yi waɗannan kalaman ne a wata hirar tarho da ya da sojojin Amurka da ke ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a lokacin hutunsa na cika-ciki ya kuma ce tana yiwuwa ya kai ziyara Afghanistan inda Amurka ta jibge dakarunta tun lokaci ƙalilan bayan harin ta'addanci akan Amurka na ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001 ya ce muna cikin tattaunawa mai ƙarfi a Afghanistan a cikin wannan lokaci wanda mutane da dama ba su san da hakan ba kila kuma wannan ne karin farko amma dai muna tabbatarwa akwai tattaunawa mai ƙarfi da muke yi a Afghanistan
labaran duniya kenan kuka saurara bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Niger Nigeria inda Fulani ke kokawa dangane da batun filayen kiwo kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana
a yayin da gwamnatin Nigeria ke kokarin samar da gandun dajin kiwon dabbobi ga Fulani makiyaya a kasar domin shawo kan matsalar rikicin manoma da makiyaya a jihar Niger kuwa babban gandun dajin nan ne na garin kamfanin bobi mai yawan kimanin kadada 30,000 ne ya shiga wani yanayi na shirin karewa bincike da muryar Amurka ta gudanar akan wannan gandun daji ya nuna cewa daga cikin kadada 30,000 na yawan gandun dajin a yanzu babu kadada 50 da ya rage ba a nome ba al'amarin da yasa fulanin da ke zaune a dajin suka dauki matakin tura dabbobin su can kudancin Najeriya sarkin Fulani Ahijo da ke zaman daya daga cikin shugabannin Fulani a dajin ga abin da ya ce damun a lokacin da na ziyarci gandun dajin
maganan girezi reserve yanzu dai babu shi duk an kare shi
yanzu me kuke so a tunda dai babu dajin
gashi da babu dajin gwamnati ya shigo ya gyara muna wannan
shi ma dai daya daga cikin dattawan fulanin dajin mai suna Baushi Kiri ga abin da yake cewa
babu yanzu nan inda muke wannan hanya da ka gani titi mota shine makiyayan shine labi shi ma kana gani duk an bi an fesa ba inda shanu ke bi a yau dai maganan da ake yi babu sauran hekta 10 a bobi girezi zan nan ba hillashe ya kare dabbobin shi
to me yana kuke kiwon dabbobin nan
wanda ke da yara wasu shanu suna kogi wasu na fara
suna kudi ke
amma da dukkanin ake hade
a yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta dauki matakin farfado da wannan gandun daji inda ta ce ta yi shirin kashi sama da naira miliyan 500 wajen gina asibitin dabbobi da gyaran madatsun ruwa da ke cikin dajin kwamishinan aikin gona na jihar Niger Alhaji Nuhu Haruna Doku ya ce sun baiwa manoman da suke noma a dajin wa'adin cewa daga wannan damana da ta wuce da kar su dawo a damanar baɗi
dama kuma kashi 99 manoman gandun dajin bobi sun zo ne ba mazauna wurin bane
za su ba wurin kenan
mun ba su notice mun ga musu wanda duk ya gama aikin gona bana kada ya dawo za mu raya gandun dajin bobi
kungiyar manoman jihar Niger dai ta ce ta yi maraba da matakin gwamnatin jihar Niger domin zai taimaka wajen dorewar zaman lafiya da kuma bunkasuwar tattalin arziki Alhaji Shehu Galadima shine shugaban hadaddiyar kungiyar manoman jihar Niger
ainihin gaskiya wannan yunkuri abu ne mai muhimmanci saboda in ka lura da matsalolin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya abin ya yi muni to amma wannan mataki da wannan dauka sai zai kawo fahimtar da zaman lafiya
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
bai inda Allah bai mara su dirmi ala tagdo lafdo an ko tagila wan an ko
A jamhuriyar Nijar kuma wasu jami'an fafutuka kimanin 150 daga yankunan karkara sun fara halatta wani taron nazarin tsarin kasafin kudaden da gwamnatin kasar ta gabatarwa majalisar dokoki domin ayyukan da take sa ran aiwatarwa a shekara ta 2019. A ƙarshen wannan taro na kwanaki uku, mahalattan za su gabatarwa majalisar dokokin shawarwarin da suke ganin sun fi dacewa da bukatun jama'a, kamar yadda magatakardar kungiyar Alternative Musa Cangari ya bayyana wa wakilin mu Sulaiman Muni Barma.
A matsayin mu na kungiyoyi masu kare yancin bil'adama, mun san akwai nauyin da ya rataya tsakanin hukuma a game da kowane yanci na bil'adama. To za mu ga a cikin kasafin kudi an ya ko gwamnati yana daukar hukuma yana daukar matakai wanda ya dace yana sa kudade isasu domin yayi aikin da ya wajibta a kan shi, ko kuma akwai wadansu ayyuka wanda yake sa a sauin gaba wanda ba su zo daidai ba da bukatun jama'a. Kenan shine wannan aiki in muka yi shi za mu kai wajen majalisa a ja hankalinsu a ce to kun san dai hukumar Niger abu na harko da yake busa kan shi shine a ce babu dan Niger da zai mutu da yunwa, shi ba a barin kowa ya mutu da rashin lahiya, kare lahiya wannan yanci ne da ba mutane ilimi da horo da samar da rosha. An ce ba a so mutane su mutu da yunwa, kenan ya kamata a ce ana sa kudade wajen bunkasa noma da kiwo. Sai mu kwatanta musu ga abin da kuka gwamnati ya kebe a cikin kasafin kudi wanda zai tafi bangaren noma da kiwo, ga abin da ya kebe wanda za a yi amfani da shi wajen kiyaye lahiyar jama'a, ga abin da ya kebe wajen ilimi da horo, kuma ga abin da ya kebe bisa kan wadansu abubuwa wanda ko bai yi su ba babu watakila mai cewa baka yi ba, tunda akwai manya-manyan abubuwa wanda suke kanka sai ka sake su tukun za ka zo ka yi wadancan abubuwa.
Kuna da kwarin gwiwar su 'yan majalisar da ke da wuka da nama akan wannan magana za su saurare ku?
Ha to ina yi za su saurare wannan magana. Ina gani a zaman su na wakilan jama'a bai yiwa su ce su ba ruwansu ba za su tamtamna ba tare da kowa, abin da gwamnati ya kawo shi ne za su.
Za ta yi watakila a dibin shiga-sharo ba shanu ne kai, watakila ku 'yan farar hula wannan ba aikin ku ba ne?
A'a, wannan harkar kasafin kudi mu fatanmu kuma gogonmu a ce ana damawa da 'yan kasa. Ana kasafin kudi ana shawara a ko'ina tare da mutane su hodi bukatunsu, ga abin da muke so, ga abin da bamu so, ga inda kaza kaza, ya kamata a ce ana shawara da kowa. Kenan ba mu shiga gwanan wani ba, wannan abu ne wanda ya shahe mu da saboda magana ce ake fa na kudin kowa da kowa, kamar adashe ne tunda kana zubawa wane ne zai dauka da harko wane ne zai dauka a karshe, ya kamata a ce ana shawara da kai. Kenan ba zancen harakan gwamnati bane nashi ne mu muka shiga.
Magatakardar kungiyar Alternative Musa Cangari a hirarsu da wakilin mu Sulaiman Muni Barma. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Duniya
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dr. Aishatu Yusha'u Armayau, wadda ta kware a fannin aikin likita na masu hankali. Kuma ita ce mace ta farko a wannan fannin daga arewa maso yammacin Najeriya. A hirar da nayi da ita, ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Na fara makaranta daga Nursery School 1988 February, sai na tafi Secondary School, Federal Government Girls College Bakuri. A lokacin an riga an yi Katsina State, da na gama secondary school ina 1993, sai na samu admission Remedial Science a 1994. Haka a 1994 sai na tafi Bayero University Kano. A nan muka je da muka gama Remedial Science din mu, sai aka bani admission in karanta Biological Science. Saboda haka sai aka nemo min canji, sai aka maida ni Biochemistry. To a lokacin da Biochemistry da karatun likita suna tare ne a lokacin a nan Bayero University. Da muka gama 100 level, sai ya kasance ina da maki na yayi yawa, GPA ina kenan ya kai kaman 3.9 wani abu. Kuma abinda suke a wannan lokaci, in ka samu maki da yawa sai a maida kai fannin karatun likita, kin gane? Wa'anda kuma aka ba karatun likita, in suka samu matsala, suka samu carry over ko wani abu, ba za su ci gaba da karatun likitan ba.
Sai a maida su wa'annan kananan kwasa-kwasan.
Sai su koma ba chemistry ko kuma su canza inda suke so. Kawai kuma shikenan, sai na ci gaba da karatuna da muka gama aji uku na shugabawa ta, muka shiga aji hudu, sai muka koma asibitin Malam Aminu Kano. Ina cikin shekara ta shida sai ni aure. To kuma wanda na aura shi kuma ya zo daga garin Jos, ya zo nan Aminu Kano, ya zo yana abin da ake cewa housemanship din nan. Na yi sati shida a cikin auren. Sai muka haɗarin mota. To kuma haɗarin motar nan da muka yi, gaskiya ni dai ba a ma ɗauka zan yi rai ba. Har sai bayan kwana 30 ɗin nan ina kwance, kawai ban san yanda aka yi ba. Wallahi ni dai ban san yanda aka yi ba, kawai sai na gani na zauna. Saboda haka kinga sai da na koyi tafiya, na koyi rubutu. To amma a hakan ni na riga kowa gama project ina na makaranta.
Ikon Allah. To ya mai gida fa?
Shi kuma ya karye a ƙasan shi. Ya karya cinyar shi, kashin ya fito daga cikin kafar shi, ya huda cinyar shi. Dan ni an ma sallame ni, shi yana asibiti. To a hakan na je har na gama makaranta, na tafi Katsina. Dan ni ɗan Katsina ce. Dan idan in ka gama NYSC ɗinka, za ka iya yin, akwai abin da muke cewa specialization, za ka specializing, za ka kware a fannin likita, a fannin da kake so.
Haka.
Kin gane?
To wani fanni kika kware?
Yawwa. To dama tun muna makaranta ni na ce ina so in kware a fannin ciwon masu hankali kenan, zan ce bazan ce marasa hankali, masu hankali.
To.
Wato psychiatry kenan.
Kin gane?
To kuma sai na samu goyon baya daga wurin babana, daga wurin mahaifiyata, daga ƴan uwa da mai gidana, kowa dai. To shikenan, duk abin da ke so ki kenan, ki je ki. To sai na zo nan asibitin ƙwararrun Jos ɗin a 2006 October na fara aiki a wurin. To kuma muna da colleges ɗin a Najeriya guda biyu ne.
Duk da dai in ce kin ma riga kin bayyana min ƙalubalen da kika fuskanta a rayuwa da kuma a makaranta. Amma shi musamman wannan fannin da kika kware na nazari ko kuma karatun masu hankali, wani irin kalubale ne ke tattare da wannan karatun? Saboda na lura kamar ba kasafai aka cika yin wannan karatun ba, ko kuma ake samun masu kwarewa a wannan fannin a Najeriya.
Gaskiya zan gaya miki, a Northwest Nigeria, Katsina, Kaduna, Kano, Jigawa, Sokoto, Kebbi, Zamfara, ni kadai ce mace daga wannan fannin da na karanta wannan, da nake da wannan karatun yanzu haka a Najeriya.
A yanzu haka
mace dai, a yanzu haka, a yau haka da nake magana ki. Yawa. To kin ga shi wannan karatun na ka kware a wurin masu hankalin nan, mutane da yawa ma na farko dai kika za ki kika ce za ma ki karanta shi, na farko za a fata miki me yasa, me dalili? Kin gane? Saboda su masu irin wannan ciwon dama an riga an saka ke ne kawai, in ma aka ce kana da wannan ciwo to ba ka da amfani kwata-kwata a rayuwarka, saboda haka danni ne ne kuma kisa an faɗa shi da su maganan aljannu, maganan tsubbu ne, maganan, kin gane irin wannan abubuwan? farko sai dama ce mace ce saboda ka arewa a duniya gabaki daya ma duk inda mace take dama tana da matsala in har za ta kai wani level a rayuwarta to sai ta fatattaka abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa da sai ta taka saboda dama already ce mace ce na farko kenan ba za ta ce mace ce dan ne ne ma inda da karatun ma ne da nini shi to bare kuma a'a mace a mace a Africa a Nigeria a Nigeria kuma ma a
arewa maso yammaci
kuma ma baka tsinna to kila ma katsina za a ce ai matan katsina suna karatu kin gani amma skill kuma kin san a lokacin da kake wannan karatun akwai abin da ake ce call inda za a kira ka asibiti
ko da yaushe
lokaci kin gani to gaskiya ni kaina a lokacin da nake wannan karatun akwai lokacin da na tafi da ɗana lokacin yana wata biyu aka kira ni asibiti karfe 12 dare na dauke shi na goya shi muka tafi asibiti kuma kin san irin mutanen da nake gani ina shiga wurin emergency sai wata mata mai tonci ita ce min likita ya kika zo da wannan yaron sai ce to ni dai different nake da naje ita mai tonci ta karbe shi daga hannuna ta goya shi naje na duba maran lafiya kuma maran lafiyan yana cikin irin tsananin ciwo din dan bai san abin da yake ba din ya faffaka abubuwan da ke wurin kin gane to irin wannan abubuwan da yawa zaka shige su wani lokaci ka je wurin aiki ka gaji so akwai abubuwa da yawa da sai ka cire zuciyarka kin gane sai ka kalli dayan gefen
jama'a masu sauraron mu anan zamu dasa aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar tamu Dr. Aishatu Yushawa Armayau da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
a gaishe ku sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridin kasar Amurka a wannan mako ga Daula Salim
sharhin jaridin Amurka a cikin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post inda aka wallafa labari mai taken fallar cikakken Amurka A jiya Alhamis ne Amurkawa suka yi bikin sallar cika ciki wanda ita ce sallar da tafi kowace samar da nishadi da godiya ga Allah. Bikin sallar cika ciki a Amurka ta samo asali ne tun a shekarar 1621. Kenan da aka fara gudanar da wannan bikin a duk ranar Alhamis ta uku a watan Nuwambar kowace shekara. Amurkawa kan gudanar da bikin wanda iyalai kan hadu a ci abinci tare da yi wa Allah godiya da nuna jin dadi ga Allah akan dukkan abin da suka mallaka a cikin wannan shekarar da kuma godiyar ganin zagayowar ranar. Sallar na ɗaya daga cikin manya-manyan bukukuwa da ake gudanarwa a ƙasar Amurka. Dangi daga ko'ina sukan halarci bikin don ganawa da 'yan uwansu da saye-saye don ba da kyauta ga marasa hali. Sai bari mu je jaridar New York Times inda aka rubuta labari mai taken shahararren biloniya ya baiwa jami'ar John Hopkins gudunmuwa. Hamshakin attajiri kuma tsohon mai garin New York wato Michael Bloomberg ya baiwa jami'ar John Hopkins gudunmuwar kuɗi dala Amurka biliyan 1.8 billion domin tallafawa 'yan makaranta akan su biya kuɗaɗen makaranta inda wannan kyautar ta zamanto mafi girman kyauta da wani ya taɓa badawa a harkar ilimi. Kuma ana sa rai wannan kuɗin zai taimaka wa jami'ar wajen yafe wa ɗalibai duk wani bashin kuɗin makaranta da ake bin su. Wannan attajirin dai idan aka kiyasta kuɗaɗen da ya taɓa bawa wannan jami'ar sun kai dala Amurka biliyan 300 da miliyan 300. Yanzu bari mu leƙa jaridar LA Times inda aka rubuta labari mai take 'yan ceto na kokarin kammala aikin neman ceto. Masu hasashen yanayi sun ce ana sarar ruwan sama mai karfi a yankin inda yanzu haka ana fafutukar binciken gano gawarwakin mutanen da suka mutu da kuma neman mutanen da suka ɓace a yankin yayin da suke tsoron kada ruwan saman ya maida masu aiki baya. Daga ƙarshe bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka wallafa labari mai taken dokar hana dan kwali ko hijabi a majalisar dokokin Amurka. 'Yan jam'iyyar Democrat suna yunkurin neman sauya dokar nan da ta haramta saka hula a zauren majalisar dokokin Amurka domin a baiwa mata musulmai na farko da za su shiga majalisar damar saka dan kwali. Ɗaya daga cikin matan wato Ilham Umar wacce ta fito daga jihar Minnesota kan rufe kanta a kodayaushe. Ilham na ɗaya daga cikin waɗanda suke so su gabatar da wannan bukata a gaban majalisar. Sharhin jaridan Amurka ku saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa mu huta lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aikowa ta wayar tarho.
Ne ba mutu ne daga karamin hukumar Shinkafi akan barayin dai da ake ajabuwar yayyawa an tura sojoji su taimake mu su ma kamar an haɗa kai da su sai ce zaratun mutane suke dai Allah dai annabi wannan saƙon Allah ya sa ya kai kullum shugaban ƙasa da har ya taimake mu ajabuwar yayyawa ne yanzu bala'in da yake mai duguri gaba ɗaya ya tashi daga mai duguri ya koma Zamfara. Dan Allah dan Allah ku taimake ni shi ne kai shi sai ji wallahi zalunta mutane kai su ki talakawa bayan ne taimakon shi suke ba.
Assalamu alaikum, ya magana Muhammadu Babu Sawulu Babu iye da shikamar hukumar Bauchi jihar Bauchi Najeriya. Dan Allah ya ku yi kasa kona ga ministan tsaro na Najeriya da ministan cikin gida na Najeriya da majalisar wakilai da take tije gaba daya da Allah da Annabi ku taimaka mana ku sa mana wata doka da arjini ko san siyasa da yake jihar Zamfara kan yin gidan gwamnati gaba daya sa Santoma haka ma mai duguri ita ma ajin yaso san siyasa da suke cikin ta gaba daya sa Santoma na mulkin soja ko na ɗan sanda ko na mobile amma in ba ka ba wannan biki da ka wannan sanki da muke ji muke gani ba don Allah da Allah ku ce maka wato ne gidi mu ma ku ce maka mana mu ta kawo ku dan duk wani san siyasa da yake mai duguri ajin yake a sa Santoma mulkin soja ko san siyasa da yake jihar Zamfara ajin yake a sa Santoma mulkin soja in ba ka ba zaki manasarar abun ba saboda akwai hannun wayan yan siyasa a cikin abubuwan da ake yi ya kici ya kici wa saboda akwai hannun yan siyasa duk Allah da Annabi a taimaka mana a jinya ga hannun wani yan siyasa da yake cikin wayan jami'i a taimaka mana da Allah ya sa wata doka mai karfi ta takantumomi a jami'in nasu.
Assalamu alaikum sashi Hausa na muryar Amurka, sunana Zaidu Bala Kofa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talakan ƙasa. Zan yi amfani da wannan dama tambayar ra'ayi na kan harkar taɓarɓarewar tsaro a jihar Zamfara. Gaskiya abubuwan da ke faruwa a jihar Zamfara sun zama sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rayuwar ɗan mutum ta koma kamar rayuwar naman daji ko kamar rayuwar dabbobi. Dabibiyar da aka ciniki mutum da an so shi da kuɗin wansa kamar yadda aka ciniki akuya a kotun jiya. Ni ina ganin da cewa wannan sakaci ba na kowa na ba illa na gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari. Don haka Abdulaziz Yari gaskiya ya kamata ka yi murabus da gwamnan gwamnoni ka tsaya jihar ka ta Zamfara ka yi aiki ka ceto rayuwar al'ummar jihar Zamfara ka kare rayuwar al'ummar jihar Zamfara da dukiyoyin. Abdulaziz Yari gaskiya ka zama tamkar yawa na sarkin yaro, ya kamata ka tsaya jihar Zamfara ka yi mulkin ka gaskiya. Amma ya wannan da haka ina cikin abubuwan da ƙara taɓarɓarewar tsaro a jihar Zamfara.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya fara hutun ranar cika-ciki ne da wata sabuwar dambarwa inda ya tada muhawara tsakanin jama'a akan ƴancin sashen shari'ar ƙasar inda ya ce suna aiki da son zuciya. A wata hira da ya yi da dakarun Amurka a ƙasashen waje a jiya Alhamis ta wayan tarho, Trump ya ce kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a California ta yi mana rashin adalci. Burtaniya ta ce ta cimma wata yarjejeniya a tattaunawar cikin dare da hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai akan kudirin da ke fayyace aniyar Burtaniya ɗin na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai cikin kwanciyar hankali kuma bisa tsari. Firaministan Burtaniya Theresa May ta sanar da haka a gaban gidanta da ke 10 Downing Street a jiya Alhamis, tana mai cewa shugabannin kungiyar tarayyar Turai za su tabbatar da yarjejeniyar a ranar Lahadi. Ministan kuɗi a Zimbabwe ya gabatar da kasafin kuɗi na shekarar 2019 inda ya ce wannan kasafin kuɗin zai taimaka wurin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ke kudancin Afirka.
Masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike hada duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen harhaɗa wannan shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Alheri muku fata alheri ko na lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.